Manunia. Ganin yadda malaman addini suka kude cikin harkar siyasa ya sa ɗaya daga cikin malamai a Najeriya gaya wa malaman cewa duk wani malami da ya goya wa ɗan siyasa baya to ya sani fa kanshi zai rusa.
Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi, ba don abin duniyarsa ba, zaka bare muku.
Su kuwa masana harkokin siyasa a Najeriya gaya wa duniya suke cewa saka salon sauke siyasa a harkar kotu na da wasu fitattun rassa.
In shine na ƙarshe, in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe, to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan.
Su kotunan su daina fito da shari'a wacce kake sabawa lafiyayyen hankali, wannan zai sa kuma amma rage yawan zuwa kotun.
Zaben fidda gwanin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba da kuma rikitar zaben ɗan Masar Jan Tare Najeriya a babban birnin Tare Abuja ta jawo kaci baka ci ta hanyar sa'insa.
Dama ce suke in ka je INEC zaka tayar ba sunana bane. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba, INEC sun ga musu akwai suna.
Wasu da ke son su je baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Wannan abun da Allah ya manta su kuma wallahi sai dai uwatubu akan nan ɗanta.
Waɗannan fa so mun taumaka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke nunar da ku ƴan siyasan da ka iya maida ku gugar yasa. Shiri na 109 cikin jerin shirin Manuniyan da ke tattaro dattawa mata da matasa. Tattaro tarin matasan kuma musamman ma dai na malaman addini yasa ɗaya daga cikin fitattun malamai a tarayyar Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntun yace idan dai malaman addini na son kare mutuncin su to dole ne su bi ƴan siyasa ne.
Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna. Wani malamin za a ce a bashi kujerun umra 10, makusancin sa zai ce a ai malam wani a bashi 15, in ba a bashi 15 ko 20 ba za a yi rikici da shi. Haka suke yi, lissafi ake yi. Kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su, su kuma sai sun yi meeting, kowane malami su kalli me za su bashi. Wani a ce a bashi miliyan 10, makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba, a bashi 20. Dole ɗalibin ilimi ka zama mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka. Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi, ba don abin duniyarsa ba, za ta bare muku. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta, fa naziratun bima yarji'ul mursalun, sai naga ƴan aiki na da wani sako da su dawo, an karba ko ba a karba ba. Jama'a kun fahimta? To wannan tsarin Bilkis ta sunnantawa masu mulki. Almajire, ku ji tsoro, ku yi taka tsantsan da ƴan siyasa.
Game da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa na shekarar 2023 nan kuwa masani a harkokin siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero ne yake cewa kashe siyasar sayan ƙura'a da gujewa tada rikici bayan sanar da sakamakon zabe na cikin manyan darussa.
Duk da cewa waɗansu sun yi ƙoƙari su kyautar wasu abubuwan daban kamar sutura ko kayan abinci, amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu, cewar gasa yana kaɗawa izo ya karba, ba a samu wannan ba, ma'ana ashe za a iya yin zaben nan ko da ba a bada komai ba, kuma a yi shi sahihi. Don haka shi ma wannan wani darasi ne.
Amma daka baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyya?
Yana kawowa, amma ya fi dama akan mutane su fita su gwada kwanji akan titi. Yanzu in aka sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'adi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka, aka tafi kotun su kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su. Su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali, wannan zai sa kuma a amma rage yawan zuwa kotun domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton inda kaje da kulli da yawa zaka samu hukuncin da kake nema.
Shi kuwa masani karkokin shari'a Barsa Elzubar Abakar ga yawa duniya manyan dalilan da ake runguma zuwa gaban kotu idan an kammala zabe yana mai cewa idan dai mutun na da hujjoji ya bayyana gaban kotun to zai numfasa.
A dokar ta bada dama akan cewa in hukumar zabe ta bada sanarwar a cin zabe ko faduwa to duk dan takaran da bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan sakamako koda shine mutumin da yazo na karshe saboda watakila zai ce ne ba a bi dokokin da ya kamata a bi ba lokacin zabe ko kuma an yi magudi lokacin da aka yi zabe ko kuma hukumar zabe ta sadaukar da wasu abubuwan ta ga wani dan takara maimakon ta bada daman maki ga dukkan yan takarkaru ko kuma a zakulo wasu matsaloli waɗanda suke tattare da yadda aka gabatar da tsarin tafiyar da kuri'u ko kuma sakamako cewar ina da kuri'u kaza a wuri kaza amma kuma ga yadda aka karanto mani ko kuma a wuri kaza a tunda an yi amfani da na'ura ne ga waɗannan na'urorin sun nuna cewar ina da kuri'a kaza amma kaza aka karanto mani waɗannan sune zasu zama dalilan da za a shigar da ƙara don haka mutumin da yazo a jerin sakamako in shine na ƙarshe in ya tabbata cewar kuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zabe to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan bisa kuri'u waɗanda suke halal a matsayin shi ya ci zabe
game da kaci baka ci ba baka ci ba kacin da ake akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a kujerar gwamnan jihar Taraba kuwa dan takarar gwamnan jam'iyyar APC Sanata Emmanuel Buwaci aka je na baje bayanin bayyanawa duniya cewa wasu ne suka lakanci idan an tafi dandalin dire zabe fa za su sha kasa
duk rigimar da muke a APC tsakanin ne da PDP amma kuma suna amsa su yan APC mutane da yawa su tunda haka ba ya kai ga mun je kotu a Federal High Court mun je Appeal har mu kara Supreme Court har muka dawo muka yi zabe na biyu bayan zabe na farko annan kuma PDP da yake sun tsorata da ne kwarai sai suka shiga gama mutane ai Supreme Court sai yi zabe ba sai na je kotu kotu ga ma mutane wani dan takarar APC sina kotu suka ce kotu na ta fara bada judgment na farko na jalingo kenan suka ce ai su dama sun ce a dawo ayi sabon zabe an zo an yi Supreme Court sun upholding judgment nasu an zo an yi kuma meda kuma ni ne dan takara dama ce suke in ka je INEC zaka tar ba sunana bane to da yake ba INEC biyu muke da shi ba da kotun jalingo suka ce wai ai INEC sun ga musu akwai suna kuma sun ga ma INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu so wannan kowa na ji mutane da yawa kuma sun ji
ashe dai har yanzu tana kasa tana daba game da kujerar dan mansa da jantaren Najeriya babban binin tare Abuja da aka ce jam'iyyar Labour ce ta samu sauran jam'iyyun ta lallasa saboda mataimakin shugaban jam'iyyar Labour a babban binin tare Abuja Comrade Farouk Datsa mai ya dire dalla dallan bayanai akan irin kwanta kwantar da yace ana neman yi danganin gaba ɗaya ma zaben an bi shi a rurrusa
mun samu jita-jita cewa wannan nasara da Allah ya riga ya bamu wasu daga PDP da APC sun hada kai suna son su ga sun je sun juya wannan abun da Allah ya bayar jama'a suka bayar akan a saki zabe a Senate Labour Party ta samu kuri'a 202,175 APC ta samu kuri'a 78,905 sannan PDP ta samu kuri'a 100,544
menene alakar wannan alƙaluma da batun jita-jitar da kake bayani akai
wannan alƙumar da ke ga maka ina ga maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu da ke son su je baya-baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe muna son mu ga ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya mun jiba su bamu wallahi sai dai uwatu akan nan danta
me yasa ba za ku bari sai kun tabbatar da wannan bayani da kake yi ba kafin ku fara korafi
wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a maka sakiyar da ba ruwa
duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa da sani dai yanzu gashi nan nesa ta marmatso kusa domin kuwa daga juma'an nan fa saura kwanaki 72 ne kawai ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon su masu sako kasa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da muke kawo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke sawo muku su cikin Hausa. Ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.